Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka toh toh hui ba. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kokana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya bakunci rigasar layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa, musamman kungiyoyin lauyoyin mata da kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da ƙananan yara, domin neman haƙƙinta da na ƴaƴanta da tace mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali.
Bayan an zo kotu su uku na uku, sai ga lauyan shi ya turo wani lauya, wai suna neman sulhu. Sai na ce ni ban amince ba, aka ce to ana buƙatar shi. Sake zuwa sai kuma lauyan shi ne ya zo, shi Murtala Baba Ibbi sunan lauyan shi. Da ya zo shi sai ya ce su sulhu suke so, ana buƙatar ai sulhu. Sai alƙali ya ce ya amince sulhu yana da kyau. Ni ce ban amince ba, ce ga nan mufti na sa shi a tsakiya shine babanki, ai sulhu idan bai avayu ba a dawo kotu. To ranan sulhu ƴan sanda dama su kes na hannunsu suka zo suka kama shi.
Suka kama tsohon mai ɗakin naki?
Shi tsohon mijina suka kama shi da dambe ma, sai da har rigan shi yage ya ki shiga mota. Ana zuwa police station kuma mun je mu mun bi su, suka kira mu ƴan sanda suka ce mu zo mu. Mun je mu kuma sai gashi na an zo wai an yi bailin sa. ƴan sandan kuma suka ce ya faɗa ranar da za a dawo police station. Ya faɗa ranar 12 ga wata. Ranar 12 ga wata akan za mu koma ranar 12 ga wata, sai kuma ga takarda daga kotu wai ana nema na a ranar.
Amma tsaya tukuna ƴan sandan ina ne?
ƴan sandan headquarter ne na Gabasawa.
Dama su ne suke ta neman shi nan bai zo ba?
Su ne suke ta neman shi, a nan ne aka rubuta laita har su biyu.
An ba ki labarin dalilin da yasa aka ba da bailin shi?
An ce wai akwai takarda, saboda lokacin da ya kai ƙarana an kawo wata takarda a nan High Court ya yi ta. Wai ƴan sanda ya kai ƙara da Inspector Moses da Commissioner of Police da MA Gezawa da Dr. Shinkafi da ni Fatima Abdullahi muna damun shi akan matsalan iyalinsa. ƴan sanda ina ruwansu da matsalan iyali, don haka a daina damun su. Takardan wannan ita ne ba a da daman da za a kama shi. Shi ne aka ce an yi bailin shi, lauyan shi ya zo shi, amma bai hana su yi bincike ba, don haka ya faɗi ranar da zai dawo. Ya faɗi rana, amma fa suna buƙatar mahaifina, waliyina da nashi su zo akan magana. To mun je mu a ranar, shi ne aka kawo min kuma takarda a kotu ana nema na. Shi kuma wanda
wace kotu?
Kotun rigasa na Shari'a Court.
Waccan da kika kai ƙara a baya?
Ita wanda aka fara, shi ya fara kai ƙara na, sai aka ce in juya na juya. To ita ne suka neme ni, suka ce ana nema na. To wakili na wanda ya tsaya musu ya ce min to shi zai je shi kotu. Ni kuma sai in tafi police station, tunda kotu aini ne da ƙara, zan iya tura wakili. Shi kuma zai je a matsayin wakili, ni kuma in je ni police station. To ina police station aka kira ni, aka ce an kama wakili na, an kai shi prison.
Shi wanda ya je wakilce ki?
Shi, an kai shi prison. Ni ma na je ni, na gama da police station, aka ce ni ma an kama ni. Sa'annan ita ma matar shi ta je shi ta washe gari da safi ranar 13 ga wata, ta ji me ya faru, ita ma aka kama ta.
Matar wa ne?
Ita matar wanda ya tsaya min wakili na ɗin.
Duk uku aka kulle ku?
Dukkan mu aka kama mu, dukkan mu uku.
Wai kulle ku?
Shi alƙalin kotun Shari'a Court Dahiru Bamale na Rigasa.
Ya faɗa muku dalilin da yasa yayi wannan kamu har na mutum uku?
To ni dai gaskiya ban san dalili ba. Ni dai ya ce wai wakili na aiko na rai na kotu. Me yasa na aiko wakili na? Shi ne dalili. Kuma ga mahaifin yara ran da aka kai mu prison, ga na yara a cikin kotu, amma ba a yi shari'a ba, amma an kai mu prison.
To da aka kai ku prison da cewa kun raina kotu, sai me ya faru?
Bayan mun dawo kuma sai kotu.
Kun kwana ne?
Mun kwanan mu uku a cikin prison. Ita kuma wanda aka kai ta, matar wanda mijinta ya tsaya ma, ita tana da karamin ciki muna zuwa an kai mu prison din nan a ranar ta fara jini ya fara fita mata saboda tsoro da tashin hankali da ta samu saboda an kai mu prison kwanan mu uku a cikin prison mu muke aikin gidan nan gaba daya saboda an ce idan ka je ka ku jarirai ne yadda dai suka yi mana bayani ku za ku dinga yin aiki har na ce musu a asibiti an hana ta aiki karamin ciki ne sun ce dole su yi tai hakan nan kwanan mu uku mu muke yin aikin gida shara mopping sai kai su tara da shara ka wanke daki bayuka kai sharan gida ba abincin bai da kyau haka muka je mu kwanan mu uku
bayan zubewa yake nan
cikin ya zube bayan mun fito daga prison saboda wannan firgitin da wannan aiki da ta yi sai da cikin ya zube sa'annan kuma mun zo mu alƙalin ya saki neman mu wai an kawo wanda ya aikata laifin shi ya ansa yayi sau da ya kira wata registrar ta zo ta taba da shaida wai ai an aikata kuma ya ce shi yayi sau daya shi kuma shi dai wanda ya aikata sun ce wai wani ne ya aikata kuma wanda ya aikata an kawo shi yaron dan shekara 7 ne
wato an dauke laifin da kike tuhumar mijinki an mai da shi kan wani da aka zo da shi
haka ne kuma ba tare da an yi shari'a ba dan ba a tambaye shi ko so dai ba a cikin
daga ina aka zo da shi wanda aka dora
shi ma daga gidan mu yake yaro karami ne aka kawo shi
bayan kotun nan ta muku wannan dauri na kwanaki uku kuma kun fito me ya faru
ai da kotun ta kai mu prison sarkin gangari da shine da ya je wani taro suka hadu da Hajiya ya fada mata ga abin da ya faru
wace ce Hajiya
Hajiya Sadiya Babaju Foundation
wato ɗaya daga cikin masu kungiyoyi masu zaman kansu kenan wadda ta shigo ta fara taimaka miki
yawa to ita ne ta yi kokari aka fito da mu daga prison ita ne kuma da bayan an fito da mu saboda wahalan da ta shiga mun sha tace in Allah ya yarda ba za mu ƙara ma komawa kotun ba ta yi kokari ta je high court aka dakatar da shari'an da yake aka ce wannan ba shari'a shi bane a ce lalata yara ba shari'a na karamin kotu bane aka dakatar da shi ba mu ƙara zuwa ba so bayan nan kuma aka ce to yara kuma ya riga ya ba ma mahaifinsa
wane ne ya ba su
shi alƙalin kotun riga sai ya dau yara ya ba su a ranar da aka kai mu prison ya dau yara ya ba wa mahaifinsa
yanzu ƴaƴan ba su hannunki
yanzu ga ƴaƴana ba su hannuna saboda a lokacin sarki gangari da yayi magana ya ce a bashi yara bai kamata ana zargin mahaifi da lalata ba kuma a ce an bashi yara to a karbo yaran a hannun shi to bayan nan shine aka sake kuma bawa sarki gangari da takarda a kotun shari'a court na rigasa wai ana neman shi da yara yana zuwa aka karba yara sarki mu muka baka yara mun karba yara mun ba abokinsa an ba ma abokin shi yara yanzu haka ban san inda yara suke ba ban san a halin da suke ba
banda ke yana da wata matan ne
ni kadai ce
kuma aka ba shi yara sun yi kwana nawa kafin aka ƙara dawo da su wajen sarki
kwana ranar da aka karbe su ranar sarki ya je ya karbe su ne to bayan mun da prison kuma aka sake karban su aka ba wa abokin shi yanzu ban san halin da suke ciki ba
yanzu kutukutu ba kya ganin yaranki
ban san inda suke ba
kun yi magana da abokin nashi ki hakuri ya hakuri shi abokin mijinki wanda aka ce an bashi kun yi magana dan ki tabbata suna hannun shi
ban yi magana da shi ba amma ba san shi ba san inda suke
yanzu haka da halin da ake ciki an ce kun canza kotu kamar an ji lauyan shi mai dakin naki yana magana kun je kun canza kotu bayan ba a gama shari'a ba wanda kotu ku koma
mun je kotu ne na kotun Dutse Rockcourt akan muna so a karba yaran a ba mu to kuma yara kotu ta ba mahaifinsu ba san halin da suke ciki
to ita mai sabuwar kotun tace
sun ce ne suna buƙatar kofi na shari'a court na rigasa suna so sai da shi ne suka yi abin da za su yi kokari a ansu yara
yanzu a halin da ake ciki ke yanzu wannan hali kike ciki bayan duk wannan matsala kun rabu da mijin kenan kuma yanzu maganar kotun an kashe ta rigasa wannan takin kin samu kofi din da za a je a cigaba da ƙara koko yanzu kuna tsaye ne
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan zare ke ci gaba da dabaibayewa Yanzu a madadin wakilin mu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Tibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu.